بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa masu albarka na mana barka da wannan yammaci na ranar juma'a yau muna 14 ga watan jumadal akhira shekara ta 1447 bayan hijira wanda ya dace da lissafin 5 ga watan disamba 2025 daga wannan markazi na markaz ibnu taymiya rahimahullah dake nan titin bypass na sokoto road a garin huntuwa cikin jihar katsina Allah cikin hikimarsa ya kaddara haɗuwa mu a wannan majalisi da albarka wanda kamar yadda aka ambata majalisi ne na karantar da littafin sunna har ma ana darussa a cikin littafin irin Sahih Bukhari muna addu'a Allah ya sanya albarka a wannan majalisi da malamansa da ɗalibansa da sauran masu taimaka masa sannan muna addu'a ta musamman ta ta'aziyya rasuwa da aka yi kwanan nan a wannan gari na babban dattijon malami alarma malam Sa'idu Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama kafin shi ma an yi rasuwar dan uwa wannan matashin malami Allah ya gafarta mishi kamar yadda aka ambata mun zo ne ziyara da kuma sada zumunci to muna fata Allah ya bamu ladan zumuncin da muka sada da yan uwa sannan kuma aka nemi cewa babu laifi a yi tattaunawa akan wani maudu'i da aka kira da suna sabubban saki da illolinsa a ƙasar Hausa. Najin shi ne ko? Wannan maudu'i ni da na gan shi gaskiya na ga yayi faɗi da yawa kuma ya bani tsoro sosai. Domin ƙasar Hausa ƙasa ce mai yawa sannan saki a matsayin shi na zahira a matsayin shi na phenomenon da ke faruwa cikin al'umma mas'ala ce mai faɗi ƙwarai da gaske. Sannan bincike akan ta akan saki a ƙasar Hausa yana da ab'ad mabambanta yana da fuskoki masu yawa mutanen da ke karatu a cikin Islamic studies ko a cikin sociology ko a cikin Islamic law ko wanda suke karatu a cikin irin dirasat haditha irin feminism duk suna tattaunawa akan wannan mas'ala har da ma wasu waɗanda ba waɗannan ba kuma duka suna da approaches suna da muqaraba mabambanta ta yadda suke kallon abu da haka ni zan dan yi kawai zan yi karambani ne a wannan maudu'i dan ba sabgata ba ce gaskiya wannan sabgar mutanen hizba ne da masu bincike akan abin da ya shafi aure da saki da irin masu dalilin aure din nan ni kuma wannan duk ba harka ta bane ni malamin kimiyya harshe saboda haka ina fata a mun uzuri in an ji karancin ilimi a ciki da karancin sani dama mahallin sani abu na farko da ya kamata mu ambata shi ne shi saki ɗaya ne daga cikin babubbuka sanannu a cikin fiqhu na aure wanda shari'a ta zo da shi kamar yadda musulunci ya kawo tsare-tsare don gudanar da auratayya haka kuma ya kawo tsare-tsare na kashe aure idan ya zama maslaha domin kamar yadda malaman maqasid na shari'a suke faɗi a cikin maqasidul talaq ash-shar'iyya cewa innahu ilajun nihaiyyun li alaqatin zawjiyyatin istahalat ila balwa cewa shi saki ana kallon shi ne a matsayin wani hanya na kawo waraka ta ƙarshe kamar yadda abin da ake cewa akhirud dawa'il kayy ƙarshen magani shi ne lalas to ƙarshen magani game da rikicin aure wanda ya kici ya cinyewa aka bi dukkanin matakan da shari'a ta ce a bi ba a samu maslaha ba to ƙarshen shi ne sai a yi ittifaki a kan rabuwa wannan irin saki kenan na shari'a wanda sai an bi matakan wato mace in ta yi nushuzi akwai abin da yake mata fadruhunna fil madaji wadribuhunna akwai wa'izuhunna akwai fab'asu hakaman min ahliha hakaman min ahliha din an wuce waɗannan matakan matakan wa'azi matakan kaurecewa matakan duka matakan kiran wato wakilai daga kowane bangare duk in bai yi ba sannan ne ya halasta akai ga mataki na saki kuma shi ma sakin da ka'idojinsa at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin da sauransu sannan kada a sake ta cikin jini kada a sake ta bayan an karya mata tsarkinta ta hanyar mu'amala aure da abubuwa ne da musulunci ya ambata iri daban-daban sannan a yi sakin kwaya daya kuma aka ce ta yi idda a gidanta dan a samu dama kome in yayi la tadri la allah yurisu ba'da zalika amra sun ka kalli zaka ga cewa shari'ar musulunci ta kewaye mu'amalar saki da abubuwa mabambanta wanda suke tabbatar da ka'ida cewa shi saki din khilaful aulani ba abu bane da ake so sai in ya zama dole musamman saboda kuma shedan yana son ai saki a aure kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin imam muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa shedan yakan kafa karagashi akan ruwa kullum sannan ya aika shedanu ma'aikatansa su tafi anguwa anguwa gida gida suna kawo rigingimu tsakankanin ma'aurata da kuma sauran ayyukan da suke nabatar da mutane karshe in suka dawo su bada rahoto wanda yayi nasara wajen kashe aure shi shedan zai ji dadin aikin da wannan iblis yayi kuma har ya kara masa mukami ya yi mishi promotion a cikin harkar halakar da mutane saboda haka asalin shari'a ba ta son sakin aure idan an yi aure to ana nufin wata alaka ce ta har abada ba wai mutuwa ta raba ta ba wato har an je aljanna a ci gaba da rayuwa tare insha Allah amma sai ba a kulla shi da irin dabi'ar addinai da suka gabata ba kuma a cikin addinan da suka gabata kwata-kwata babu saki a aure kuma addinin Kirista aure in an yi shi sunan shi auren zobe wato duk wanda ya ji wahala to sai dai ya gudu amma babu saki amma sai musulunci saboda ka'idar waya da ankum israkum wal aghlal allati kanat alaykum daga cikin abinda musulunci yazo dan ya cire wato tarnaki da sarkakiya wanda ke cikin addinan da suka gabata sai aka kawo ka'idar sakin aure idan akwai maslaha a cikin sakin auren a lokacin da aka lura cewa akwai zalunci ga daya daga cikin atrafun zawaj din akwai cutarwa gare shi ko gare ta wanda zai iya kaiwa zuwa ga aswa min zalik kuma wata matan ana cutar da ita to ita ma za ta fara cutarwa har ta sabawa Allah ko kuma ta zubar da mutuncin iyayenta wata ma a irin zamanin yanzu har ta kai ga aikata mummunan laifi irin kaman kisa ko kuma zuwa gumboka ko kuma ta fara bin maza na waje kaga duk waɗannan munanan laifuffuka ne wanda za su iya halakar da mace to haka shi ma a bangaren namiji duk saboda ire-iren waɗannan abubuwan to shi yasa a ƙarshe sai Allah madaukakin sarki ya kawo mana sauki ta hanyar halasta saki din idan ya zama shine maslaha amma kamar yadda muka ambata mu sani da cewa abin da ke gudana a cikin al'adunmu na Hausa Fulani na ƴan arewa na musulmin wannan ƙasa tamu da dukkan mafi yawan ƙabilunmu na kawai da mutum ya ji haushi kawai ya ce tafi na sake ki to wannan ba da taku ba ne kuma bai dace da ƙa'idojin shari'a abu na farko da aka ce a yi wa mace idan tana rashin kirki shi ne a yi mata wa'azi fa'idhuhunna za a yi mata wa'azi a yi mata nasiha a yi mata gargaɗi gwargwadon buƙata idan wa'azi da nasiha ba su yi magani ba sai a mataki na gaba sannan sai wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna tukunna afwan ko sai a kai ga kaurace musu a wurin kwanciya sannan a kai ga duka idan ya zama ana ganin zai kawo maslaha da shartin shi da malamai suka ambata to idan duk wannan bai yi ba mataki na gaba shine fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi za a gayyato wani cikin yayyinta ko kawunnanta da wani cikin ƴan uwansa ko makamancin haka in ba a samu waɗannan ba a gayyato dattawan anguwa ko limamai ko malaman islamiyya ko ƴan hizba ko mai anguwa ko duk wanda zai iya faɗa a ji don su zo su sulhunta su ji ta bakin ma'auratan a gaya za a yi a yi musu sulhu, a yi musu wa'azi, a yi musu tankiya a jakunansu. To idan duk wannan bai yi ba, an ɗauki tsawon lokaci ana ta ƙoƙarin a ga an samu maslaha, hakan ba ta faru ba, sai a kai ga saki, wanda shi ne fadin Allah at-talaqu marratan. Saki ana yin shi ne karo ɗaya da karo na biyu. Idan kuma aka yi sakin aka ce a yi ɗaya, kuma a sake ta tana cikin halin tsarki, sannan ba tare da an ɓata mata tsarkinta da ainihin mu'amala aure ba. To daga nan kuma aka ce ta sake zama a gidansa don ta yi idda har tsarki uku ko jini uku, abinda ake ce masa salasatul qurub. Duk wannan an yi ne kamar yadda Allah ya faɗa, la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, baka sani ba mai yiwuwa Allah ya kawo wani sulhu tsakankani kafin waɗannan kwanaki na idda su ƙare. Idan kwanakin idda ba su ƙare ba, aure muta gabaki ɗaya. To abinda yake so shine yadda ka ɗauro ta daga gidansu, haka za ka ɗauke ta ka mai da ita gidansu. Yadda ka sa aka ɗauko maka amarya, yanzu haka za ka sa a ɗauke ta a mai da ita. Sannan kuma wa matti'uhunna, sannan ka ɗauki wata dukiya ka bata, yadda ka bada dukiya aure sadaki, kai lefe, kai ta kyauta da alheri. To haka ake so yanzu ma ka sake, la tadri la'alla Allah yurisu afwan wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadaru wa 'ala al-muqtiri qadaru, ku ba su kyauta wanda yake da wadata ya bayar a wadace, wanda bai da wadata shi ma ya bayar da gurgurdan abin da ya sawa. Da haka watakila ka bata mota ko gida, gidan da kuke cike, to shikenan kike cigaba da zama anan. Ko kuma ga shi zan sa miki wasu kuɗi masu nauyi, ki jajari kafin Allah ya fito da wani mijin. Kaga in kai haka shine sai mutunci ya tabbata. Ko kuma sai a ce, to tunda wancan ta ki hannu, ka zo ga kanwata, surukan haihu suna son ka. In ka ga haka da nauyi, sai ka hakura ka cigaba da zama da ita. Da kai wannan asara ko? Gara mai da ta. To wannan shine hanyoyin da shari'a ta ce abu a kashawa, kuma duka Qur'ani ne. Qur'ani ne da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma za ka kirga aure guda nawa suke mutuwa babu wannan ka'idar ba. Wataƙila wanda zai bi wannan ka'idar sai ya zama labari, sai an sa shi a jakan maguri, sai an sa shi a inda ranka, sai an ruwaito shi a cikin social media. Amma a haka mutanen farko suke saki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki aure, kuma a haka ya saki aure. Sayyidina Ibrahim alaihi salam ya umarni da a saki aure, ya umarci ɗansa Isma'il da ya sakin aure. Sahabbai sun yi aure, sun yi saki, duk a haka suke gudana, saboda su suna bin sunna ne cikakken biyayya. Mu kuma muna yin selective practice, abinda ranmu yake so kawai shi muke bi. Allah ka gafarta mana. To wannan shine a taƙaice abinda fiqhun saki yake a cikin musulunci. Amma ba shine mahallin tattaunawar mu kamar yadda muka sani. Mahallin tattaunawar mu shine menene sabubban da ke jawo saki. Na ɗan kalli wasu adabiyat, wato wasu literatures, wasu rubuce-rubuce da wasu maƙaloli da aka yi, wanda kai ma za ka iya duba su, suna nan da yawa cikin internet, wasu da Ingilishi, wasu da Hausa, wasu da Turanci, wasu bincike ne na kundayen digiri, wasu bincike ne da aka yi su independent, wasu kuma bayanai ne kawai daga wasu masana waɗanda suka daɗe a gwagwarmayar sulhun aure, kamar irin shugabanni ko limamai ko jami'an hukumar hizba ko shugabannin ƙungiyoyin kare haƙƙin mata ko lauyoyi waɗanda suke da bias akan al'amarin family law, duk suna da maganganu kala daban-daban akan wannan ƙabiya, wanda za ka ga wasu dalilan suna yawan maimaituwa, wasu kuma da peculiar ga wasu irin mutane ko wasu irin al'umma. Misali, akwai binciken da aka yi akan abinda ke kashe aure a cikin wani nau'in mutane, kamar a ce ma'aikatan asibiti ko ma'aikatan tsaro, sojoji da makamantansu, ko mutanen gari kaza. To za ka iya samun wasu peculiar dalilai da suka shafi waɗannan nau'in mutane. Amma akwai dalilai wanda suke gama gari ne, wanda na san kuma mu ambace su, da ni da ku duka za mu yi ittifaki a kan cewa mu ma, ko irin ni da nake da limited experience, ko nake da wato hududin bayyika min al-tajriba, mun san cewa hakan suna faruwa. Daga cikin
sabubban barin ambaci mafi ban mamaki da na gani shine cewa soyayya ita ma tana kawo saki wanda akan ta ake gina aure amma idan aka kasa manajin dinta to tana lalata auren akwai mutanen da tsabar kaunar da suke wa junan su shike sa su rubu su kasa ba junan su uzuri kuma kowa da an mai laifi yaga cewa shi yafi karfin ai mai kaza tunda ai an ce ana son shi kuma shi ma yana so a sanadiyar haka kuma sai kaga aure ya mutu wannan kuma yafi faruwa a farko-farkon rayuwar auren ma'ana daga ran da aka yi zuwa wata kila ƙasa da shekara guda galibin auren da zaka ji ya mutu irin wannan lokutan to abin da ya kashe shi shine tsantsar soyayya wanda aka kasa manajin ɗinta aka kasa yin ta a cikin waƙi ana so a ɗauko theory ɗin soyayya da ke cikin rayuwar saurayi da budurwa a ɗabbaka ta ko ba ta ɗabbakanta a haka ba idan akwai wanda yake da abin nan jayayya da gaske na iya mana raji sannan akwai da gaske abubuwan da suke yawan kashe aure akwai rashin sanin haƙoƙin aure wannan na ga malamai da yawa sun tattauna shi haƙoƙin aure da suka shafi ciyarwa bayar da mahalli wanda ya shafi mu'amalar jinsi abinda ya shafi mutuntawa da koyar da addini waɗannan aure da yawa yana mutuwa a sanadiyar mutanen da ke cikin auren ba su san haƙƙin ba haka ta ɓangaren ita mata haƙƙin girmamawa da haƙƙin biyayya da haƙƙin sanin cewa miji shugaba ne ni a ganina wannan yana faruwa ne kamar yadda na faɗa a wani tattaunawa da muka yi wata rana saboda aure duk da muhimmancinsa a cikin al'umman mu wanda za mu iya cewa wani institution ne mai muhimmanci in ba mu ce mafi muhimmanci ba a wajen samar da al'umma amma kowa yana shigan shi ne ido rufe ba tare da ya san me zai faru ba yanzu duk wanda zai shiga sana'ar tela ko zai shiga sai da shanu yana kai su kudu ko zai kama noman rake ko yana so ya yi kamfanin biredi ko yana so ya shiga wata harka duk sana'ar da zaka shiga aƙalla zaka nemi ka san me ye sirrinta zaka nemi su waye suka san ya ake gudanar da ita zaka nemi irin jarin da ake bukata da irin environment da ake bukata wajen yin wannan sana'a kuma ba za ka shige ta haka duka irin abin da Bature yake cewa to put your egg in one basket dole za ka ce bari ka gwada saboda tsoron me zai je dawo amma kaga shi aure kamar da wani malami yake cewa yace kamar daki ne mai duhu in ka leka ba za ka ga abin da ke cikin ba sai in ka shiga ma sai an dade sannan sai ka fara cikin duhun sai ka fara ganin angulun da suke cikin daki to haka ake shiga aure ba tare da an san meye ba kawai dai ita da yarinya ta girma ta balaga tana da irin kyallin budurwa samari sun kawo hari ta zaɓi ɗaya iyayen su ce to shikenan a zo ya aure da shi da ita ba su san me ya aure ba ba su san su ga aure mai rasi ba ba su san ya kamata a gudanar da wannan rayuwar ba kuma kowa a cikinsu yana da background daban ta shekara 20 ya shekara 28 ko 30 suna wata rayuwa sai aka zo aka haɗa su kawai kowa ya tafi ba su waje cewa ku ci kanku kaga dole za a yi gwagwarmaya ga ƙuruciya watakila ga jahilci watakila yana da wani ɗan abin hannu ga irin girman kai na samari masu sun fara tashin samun kuɗi ita kuma ga tashin balaga ga influence na ƙawaye watakila a zamanance ga influence na social media da sauransu kafin a ankara abubuwa su rikirkici wato kamata ya yi kamar da ake wasu ƙasashe ya zama cewa akwai wani orientation da ake ma 'ya'ya mata musamman da su kansu samarin kafin a yi musu aure wasu jihohin suna da shi cewa in za a yi aure an je an yi rijista a hukumance to za a yi kamar wata uku ana ba su orientation what to expect and how to behave after marriage yadda ya kamata a yi mu'amala da sauransu to amma da zero experience ake zuwa shi za ka ga akwai sauƙin matsaloli ga wanda ya riga ya yi aure ya shekara 7, 8, 10 da yin aure sai je sake aure wata mata za ga akwai sauƙin matsaloli tsakanin shi da ita a iya samun matsaloli tsakaninta da ƴan uwarta ko kishiyarta ko abokin zamanta as the case may be amma shi mun namijin saboda yanzu yana da tajriba za ga matsalolin da yake iya fuskanta game da matar sa ne sauki saboda haka rashin sanin haƙoƙin aure haƙƙin miji a wajen matarsa da haƙƙin mace a wajen mijinta yakan jawo su da dama ainihin wato aure ya mutu har ila malamai sun yi magana akan abin da ya shafi kishi kishi a wurin kiyama ce dabi'a ce wacce Allah madaukakin sarki ya halicci kiyama ta da su kuma saboda Allah cikin hikimar sa haka ya halicce su sai bai zarge su akan wannan dabi'a ba ta da cewa dabi'ar fanka kalle ta tayi kama da hasada wanda hasada kuma laifi ne yana cikin kaba'ira amma aka kyalama ta akai don me ya hasada kana kyashin wata ni'ima da za ta kai ga wani to duk mace in kaga abin take kyashi wannan mijin nata kada wata ta so shi kada ya auri wata kaga wannan ya kama da hasada ba ta kaunanta ga wata ta shiga cikin wannan ni'imar domin idan mijin mugu ne azzalimi ne macuci ne ta ce bismillah boki je da kike amma indai mutumin kirki ne mai kula da iyali mawadaci ne wanda gidansa akwai ci akwai sha ya iya mu'amala ana zaman lafiya da shi to nan duniya abinda matar shi bata kauna shine wata mace ta yi tarayya da ita a cikin wani alkhairi wannan kuma karka raba daya biyu da mace malama da mace jahila da mace mai hankali da yar boko kowace tana da wannan dabi'a ce saboda haka sai shari'a ta kauda kai akan wannan dabi'a amma ana so ta yi shi gurgurdan misali daidai kurji daidai ruwa kada ya wuce kima har ya kai ga tana aikata wasu laifuffuka domin daga nan take zuwa gumboka daga nan take fara tsiwa wa mai gida daga nan take gaja an ce an yi kisan kai ko an yanke mazakutar mai gida duk wannan ke jawo shi to wannan kishin idan yayi yawa yana kashe aure a lokacin da mace ta fuskanci mijinta da wata mata ko yana da niyyar auren wata ta kasa haɗiye wannan mummunan kishi to a ƙarshe wannan yana iya raba ta da aurenta abin mamaki a inda take uwar gida sai a sake ta wacce ta shigo kuma ta maye gurbinta wataƙila ma har ta maye mata ƴaƴanta sannan ita kuma ta koma zawarci kuma ta fara son wani mai mata kuma irin wanda ba ta so a so akan mijinta kaga irony na rayuwa yana da ban mamaki to wannan yakan kashe aure gaskiya idan kishi yayi yawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana yin kishi ne idan akwai arriba idan akwai wani abu wanda yake na kokonto wanda a cikin shi akwai rashin kirki ko rashin gaskiya ko rashin bin doka Allah to ana yake so a yi kishi ha ila yau daga cikin ababen da ke jawo saki akwai talauci da aure da talauci ba a so su hada hanya daya saboda ba abokan juna ba ne soyayya kam ita dama in ta gama da talauci to sai dai ɗayansu ya kashe ɗaya to idan talauci yayi yawa har mutum ya kasa ɗauke larurar gidansa ya kasa ci da iyalinsa wani kuma a daidai lokacin kuma ya ce yana so kuma ya ƙara aure bai iya ci da ita gida ta wadata ba ko bai iya ɗaukar ɗariyar ta gida da ƴaƴanta ba kuma ya ga wata a waje wani ma da kuɗin bashi ko da kuɗin marayu ko da kuɗin uwar gidan ma ba ta sani wannan ba daidai ba ne musulunci ya halasta a yi aure fiye da ɗaya har zuwa huɗu amma ga wanda zai iya a tashi aure na ɗaya wanda zai iya kawai aka ce wanda ba yi da yadda zai aka ce wal yasta'fikil ladina la yajiduna nikaha wannan ya shafi mai auren fari da mai aure na biyu da na uku da na huɗu duk wanda zai da yadda zai yi to ya haƙuri hatta yughnihum Allahu min fadli saboda ka talauci idan yayi yawa mutum ya kasa biyan buƙatun aure ta fuskar wato tattalin arziki wannan yana iya kashe aure domin hatta alƙali a mazhabin malikiya yana daga cikin abin da ke sa alƙali ya kwace mutum mata ya ce ya kashe auren ko kaki saki shi ya saki da ƙarfin hukuncin da ke ƙarƙashinsa shine idan ka kasa ci da ita idan ka kasa bata mahalli ka kasa ɗaukar ɗawainiyarta ka zama lusari ko kuma Allah ya zance ka da wani baƙin talauci kamar kai ne ɗeran masallaci to wannan aure ba naka bane sai dai azumi Allah ya kyauta to haka nan kuma ita kanta wadata tana kashe aure akasin talauci kenan mutumin da kuɗi suka mai yawa ya zama na cewa ya zama bawan kuɗin su kaɗai yake wa aiki wannan ma yana iya rasa auren shi akwai wasu masu kuɗi a ƙasar nan waɗanda ake ba da labarin cewa sun kasa yin aure saboda tsaba kuɗi duk matar da suka aura to sai dai fa bayan lokaci ƙanƙani kawai ko ta hutsare ta ce ba ta son auren ko kuma wata kuma ta zama tana da wani miji wani side miji a gidi wanda zai biya bukatun da shi mai gidan ya kasa biya aga wannan musiba ce Allah ya tsare mu da tsare iyalanmu saboda mutumin da ya shagaltu da neman kuɗi har kuɗi suka mai yawa wanda wata kila daga nesa ana ganin duk wanda ta aure shi ta more wannan ma yana iya kashe mai aure ta wannan fuska haka nan ta fuskar ainihin wato kasancewar su kuɗin a sun jawo matar idan ta ya bude fiye da kima ko mutumin da yake sakin wace shi kuɗi har ta ga cewa to wannan fa in bacin kuɗin nan to shi ba sa'ana bane har ta ga wani a gefe wanda za ta ga cewa cin duniyar zai fi dadi inda shi wato matar mai kuɗi ce amma kuma tana ganin ga wani can wanda in ta ɗebi kuɗin nan ta hada da wancan da yake gefe to sai duniyar ta fi dadi fiye da dadin mai kuɗi wannan ma yakan iya zama dalilin kashe aure akwai aurarakin da suke mutuwa sanadiyan third party masu bincike sun kira shi su third party wato wasu mutane wanda ba a cikin auren suke ba a gefe suke kaman kawaye ko abokai ko iyaye ko surukai duk waɗannan suna iya kashe mutum aure da gurgurdan influence din su akan ma'auratan akwai kawaye waɗanda suke zuwa su zige mace ko kawarsu hatta butsarewa mijinta a sanadiyar aka aurenta ya mutu wasu kuma a cikin wannan abin da suke mata ba wai nasiha ce suke mata tsakanin su da Allah ba a'a suna mata hasada ta samu miji ne yana kula da ita suna so a fasa kowa ya rasa wata kuma mijin take so so take ta kautar da wannan ita ta shiga duk ana samu haka saboda kai da kyau kwarai mata musamman su kiyaye domin an fi zuga su ta wannan bangaren su kiyaye zuga da jin maganar wato third parties shi yasa ake tsoratar da mata daga kai karar abin da ya faru tsakanin su da mijinsu zuwa ga kawaye da sauran masu so su ji ainihin wato zance daga bakin su babban abin da ke zama tarnaki wajen kashe auratayya a wannan zamanin ina ganin babu kamar social media wannan sabuwar kafar sadarwa ta zamani da ake cewa social media ta zo da abubuwa da yawa a cikin wannan rayuwar ta mu kamar yadda aka sani ta shafi kusan dukkanin bangarorin rayuwarmu kuma ta canza yadda muke kallon rayuwa ku kalli abin da muka ci mace ta gargajiya za ta iya kai karan mijinta gun kawarta ko gun abokiyarta ko gun yayarta ko gun mahaifanta ko gun limamin anguwa ko wani makamancin haka amma su yanzu yan zamani sukan kai karan mazajensu ne cikin social media ko karan matansu akwai wani abu da yake cewa please hide my ID don Allah ka a faɗi ko wane ne ko wace ce sai mutum ya je ya ɗauki bayanin da ya shafi sirrin gidan shi ko sirrin gidanta sai ya je sai ya kai wani dandamali akan Instagram ko Facebook ko Twitter ko wane ne daga nan kuma a yaɗa shi duk duniya a yi comment ɗaruruwa ko dubbai kuma yana nan ko tana nan tana bin comments din tana jin shawarwari na banza tana jin maganganu marasa daɗi wanda suke faɗa maganganun nan ba ta san kowaye su ba majhulai ne sunaye ne kawai da accounts baka san tarbiyyar su da tunanin su da shekarun su da ilimin su da kasadin su ba amma daga wannan comment da ta yi istikhlasin hukunci cewa to ɗan comments sun ce kawai a rabu wawaye sun kashe mutane agon ne kamar da abinda ake fada a azanci ake cewa ne arashi na rariya mai kashe auren wawa ai kusan wannan karin magana ko tsohon karin magana ne a cikin azancin Hausawa wai wani ne wawa yana rigima da matar shi a gida ya rasa yadda zai yi ya rasa shawarar da zai bi yana cikin tafiya akan titi kawai sai shi kuma wani yaro ya rike wata akuya sai wani mutum ya ce mishi kai saketa ce eh ce saketa sai kawai wawa yake to ga amsar magana ta sake ta din sai ya gida kawai saki mata shi to shine aran shi na rariya mai kashe auren wawa to haka yin social media take kashe mutane aure akwai bokararrun mata galibin su waɗanda ko dai sun samu matsala da gidan aure sun auri wani mugun miji ya ba su wahala sun kwaci kansu da kyar ko kuma yanzu ma suna karkashin shi akwai kuma wanda take ta yi container ba ta aure ba ta wuce shekara 45 ba ta aure ba akwai kuma danginmu 'yan boko wanda an sha boko ya an koshi an karanta theories na feminism na yancin mata, an karanta tarihin wasu turawa matsiyata da sauransu. An kuma wanda ma ƴar talaka ce ma ba kowan kowa bace, shaki ya ce kawai mara mutunci ta samu data da android take rashin hankali, sai ta bude wani mahalli, wani dandamali, tana tattaunawa akan matsalolin aure, tana ba mata shawara, tana gaya musu ayi kaza ka ayi kaza. Kuma yanzu mata ba ta jin magana kowa sai waɗannan, sune malaman su, sune iyayen su, sune masu ba su shawara. Saboda haka kullun sai mutun ya ga ba daidai ba a gidan shi, ai na ka samu wannan bayanin a dandalin wanci, a dandamali kaza, a page kaza. Sun tara followers, sun tara mutane wanda suke innocent mabiya, wanda ba su san abin da suke yi ba, suna ta fitar da su. Saboda haka zaka ga wato percentage na auren laki da suke mutuwa ya ƙaru. Kuma sai a bincika a rasa me ye dalili, mijin yana iya ƙoƙarin sa amma abu ya ƙi daɗi. Saboda kowane aure ya kamata mu fahimci is unique, daban yake da ɗayan. Saboda haka experience din waccan mata da ta buɗe wani dandamali tana tattaunawa, ko da da gaske ne mijin da ta aura mugu ne, ba zai ya zama ɗaya da naki ba ke da kika je kina biye mata. Garinku ba ɗaya ba, wataƙila al'adunku ba iri ɗaya ba, ko ƙabilarku ba iri ɗaya ba, ko age bracket ɗinku ba ɗaya ba, irin mijinki ba irin nata ba. Saboda haka ba zai hukuncinki ya mata ba, hukuncin ta yi miki ba. Saboda haka social media a yanzu ta zama sanadiyar kashe auren laki ta wannan ɓangaren. Ta wani ɓangaren kuma, ta yadda wato akwai mutanen banza da yawa, wasu ma maza ne, da suke hurewa mata kunne. Sai ga mace tana tattaunawa, tana dardasha, tana chatting da wasu mazaje, tana ba su labarin gidanta da mijinta, su kuma su hure mata kunne. A cikin shari'ar musulunci babban laifi ne ka hure wata mata kunne ta rabu da mijinta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi ba mutumin da ya haka. In muka ɗauki cikin social media a matsayinta kaɗai na mahallin tattaunawa, wannan ya ishe mu, saboda rigingimun da ke ciki suna da yawa. Hakanan har ila yau akwai waɗanda da sunan malanta, musamman mata da suke malanta a social media, da sunan malanta wanda ilimi bai ishe su ba, kawai dai sun fi kama da motivational speakers, wato mutane wanda suke da zalaƙar zance, wanda suka iya zance da mutane tasiri, amma ilimi, abinda ake ce mai ilimi, ba su da shi, amma suna da baki, suna da tsaurin ido, suna da jur'a, ba sa jin tsoron kyamara ko kunyan mutane. Saboda haka ta yi kowane surutu. Mata kuma sun ɗauka malama ce, duk abin ta faɗa karatu ne, ilimi. Ta dinga zuga mata, ta dinga zuga maza, abubuwa suna rikirkicewa. Da gaske abubuwan da ha'ila yau suke rikirkita aurataya, suke sa a yi saki, akwai ƙarya. Abin da muke nufi da ƙarya a nan shi ne, tun farkon neman auren ba a gina shi akan gaskiya da gaskiya ba, wai malam ya sai malam. Akwai samari da dama waɗanda sun je neman aure ƙarya suke. Ƙarya game da identity ɗinsu, game da arzikinsu, game da rayuwarsu, duk zancen da za su yi sai sun yi ƙarya. Saboda haka a tunanin matar za ta aure shi, wannan wani babban mutum ne mai wadata, wanda yake cikin manyan mutane ko ɗan manyan mutane. Alhalin kuma ɗan talaka ne iri na irin. Shin yau da gobe sai a hankali. Saboda haka da an yi aure lokaci ƙanƙani, shi kuma aure zaman gaskiya ne, dole za a gani. Idan an je an kama gidan haya na ƙarya, wanda abokai suka haɗa kuɗi aka kama 100,000 kaza, to in shekara ta ƙare fa ba za a iya kama shi, dole a tashi daga gidan. Shekara kuma tana ƙarewa ga haihuwa, ga ragon suna. Yawa, idan ana aro motoci, an aro motoci ranan ɗauko amarya, to ba za a ci gaba da aron mota kullum ba. Sannan idan mutum ya yi ƙaryar cewa yana samun kaza, an dora zaman gaskiya, da gaskiya za a gane ba ya samu. Akwai ƙarerayi da dama da samari suke wa 'yan mata, su kuma 'yan matan saboda suna san irin wannan zancen na ƙarya, sai su karɓa. Yanzu an ce akwai inda ake zuwa ma ɗauki hayan iyaye na ƙarya da suke ba su an so aure. Akwai inda ake hayan lefe, wannan kayan lefe, za a yi hayan kayan lefe na gani da faɗa, akwati kaza, sai a je a kai su. Daga baya sai ya tafi da mata a unguwa, ya daga musu kaba musu kwashe kan sai a ce an yi sata alaka ta ce an yi satan kaya murya ba sata bace sun kwashe kayan su abu ai tabbata jaje wallahi barayi ne daga fita anguwa sun sata kayan ba wasu barayi masu kayan ne suka diba saboda ko an ce abu je mun insa da sai ce mun basu da Allah so akwai kuma wato wanda suke ƙarya game da ina suka fito ko matakin su na ilimi ko matakin su na sana'a ko samun su to duk wannan ƙaryar lokaci kankani sai macen ta samu khaibatu amal sai ta samu disappointment sai zama akwai raini akwai rashin girmamawa dole aure ya lalace ya kamata in ka je neman aure ka faɗi gaskiyar abin da kake akai kuma tun farko shi aure ka nema a inda aka san mutuncin ka inda an baka za a ga cewa ka kyautata ka isa kuma a baka kisa Allah ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna a cikin balagar da ke cikin wannan wurin malamai suka ce saboda shi ita sutura kowa akwai irin wanda take mishi don ta dace da girmanka irin wanda ranka yake so irin daidai arzikinka irin wanda aka saba sawa a garinku in baka saka ba za ka ci sutura ka sawa idan ba sai ɗinka bane ba za ka ji ka natsu ba idan ba daidai arzikinka bane za ka ga cewa bai dace da kai ba saboda haka mace ya kamata zama irin wadda irinka yake mata ya aura irin matakin iliminka ko shekarunka ko tarbiyyarka irin wadda za ku zauna lafiya da ita amma in ka je ka nemi wadda ba irinta ba wannan ne zai sa ka fara yin ƙarya wannan ne zai sa ka fara faɗan maganganun da ba haka suke ba saboda haka yana kashe aure sai kuma sha'awa sha'awar alaƙar jinsi tana taimakawa wajen mutuwar auratayya abinda nake nufi da wannan shine based on abinda na karanta mun san a yanzu zamani ya zo da shagaltuwa da mutane suka yi da mu'amalar jinsi a cikin aure ta wuce abinda ya kamata na ɗabi'a ɗan adam an sani cewa mu'amalar jinsi tana daga cikin fundamental issues a cikin aure domin duk sauran abubuwan ana iya yin su a wajen aure amma banda mu'amalar jinsi sai dan za a saba wa Allah amma sai aka wayi gari mutane sun ba ta muhimmanci fiye da wanda shari'a da ɗabi'a ɗan adam ta ba ta haka ce za a mace aure an dinga girka ta kenan kamar ɗan buri sai ai wata shida ana ba ta wani dahuwa da wasu sauya ana turara ta inda kasan za a je gasar wato gasar jima'i a wannan bai dace ba amma yanzu shi ake kuma iyaye ne suke yi kuma shi ma namijin yana can yana ta shiri to idan wannan shirin yayi yawa akwai wanda za a gan aka daga auren to za su iya samun matsala ba haka ce a dan jinkirta auren ko da sati biyu saboda an riga an gama yin shirin oba an sha magunguna sun yi lahani ma ɗabi'a to da kan aka zo idan suka kasa gamsar da junansu shikenan sai a samu matsala yau za ka ji da yawa mata suna yawan kawo malamai ƙara cewa mijinta zai iya gamsar da ita mijinta zai iya gamsar da ita me yasa da can babu wannan matsalolin shekaru 20 baya 30 baya da wuya ka ji irin wannan matsala saboda mutanenmu da suke auratayya a da iyaye da kakanni farko suna da kunya da ifa da kamewa da wuya mace ta iya faɗan wannan maganar ko da gaske yana faruwa ko ta yi yaji za ta fi gidansu ba ta iya bada wannan labarin ba yanzu kuma sai a kira ka a waya a gaya ma a matsayinka na malamin islamiyya ta gaya maka komai da ke faruwa wanda ta gaya malamin islamiyya su ma ba ta fi kyauta ba in ta sai ta yi bidiyo ma ta sake shi a instagram ga abin da ke faruwa a gidan aurenta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara maza da mata ya musu tankiya akan cewa kuna zuwa kuna ba da labarin mu'amalar ku a gida ku kowa ya shiru sai wata mata ta ce da gaske ne ya manzo Allah ana yin haka annabi ce to ku daina misalin masu yin haka kamar misalin wato dabbobi ne da suka yi mu'amala akan titi kowa yana kallon su amma yanzu ku zuwa gani jama'a ba wai a majalisi gama gari ko a cikin fira ba a'a za a rubuta ne a duniya kowa yana gani to wannan rashin iya mu'amala ta aure tana sanya auratayya da dama suna mutuwa kuma ni a fahimta ta da rayuwa a ɗan ƙarancin shekaru na wannan kawai duka wato wasu wasan shedan ne ita mu'amala auratayya mafi yawan mutane lafiyar su ne mafi yawan mutane suna yin mu'amala auratayya lafiya amma an riga an cika kwakwalansu da wasu theories da wasu tunane-tunane game da wannan mu'amala to wannan tunane-tunanen da wannan karance-karancen da wannan gane-ganen da wannan shaye-shayen da suka sha to shine influencing tunaninsu ba sa iya tunani wanda yake mustaqimi akan mu'amala aure amma ba haka ba mafi yawan mutane suna da lafiyar da su yi mu'amala aure wanda za su rayu cikin jin dadi da salama kuma su gamsar da junansu to amma idan aka saka waɗannan abubuwan na gefe a jiki sai da mana cewa abinda mutum yake yi to ba zai gamsar da shi ba ba zai iya kuma tunanin ya iya abinda ake so yi ba so haka daga nan sai a samu reni sai a samu rashin zama lafiya kaji mace tana cewa ni ai da ƴan uwata mace nake zama ai ni ba ni ai wannan ai ƴan uwata ce mace duk abinda yake kawowa na abin bukatu yau da kullum ba za ta gani ba shikenan kuma akwai su a gefe ƴan gurbin su ta zuga ta ana cewa lalle ta kashe aure za a hada ta da wani yana nan wanda shi zai iya wannan abu sai daga baya ta ga kuma shi ma irin wannan mijin ne ko kuma kasa ma da shi to wannan ya riga gaskiya abin da ke kashe auratayya a yanzu ta wata fuska kuma ila yau akwai abin da yake kawo matsala shi ma wanda cikin sha'awa shine mutum wanda in ya ga mace abin da yake gani kawai a jikinta shine halittar ta fadiya mace ba shi da wata bukata game da aurenta beyond wannan halittar tata to wannan da zaran ya samu dama aurenta ya tare da ita zai ji kuma baya sha'awar komai game da ita saboda daga nan sai wulakanci har akai ga mutuwar aure akwai san abun duniya wato kwadayi ga mata waɗanda suke auren maza da tunanin cewa za su yi arziki a yanzu kuma har da maza ma masu wannan kuma za waɗanda yanzu auren da suke kawai na su samu wadda sai ka ji namiji ma yana cigewa wadda ta aure shi ta rike shi wai da Allah akwai wani wanda yake cigewa wadda ta aure shi amma ya zama tana da gidan kanta tana da sana'ar kanta shi kuma zai mata dubiyar da yake bukata saboda lusaranci da za a ce yanzu a yau a garin hutuwan nan wata mace ta fito a rediyo ko makamancin haka ta ce dan Allah tana son za ta aure miji an mutu an bata da yaya uku kuma tana da kuɗi sun fi miliyan 50 kafin gobe sai an samu wajen mutum 100 a kofar gidansu kowa zai ce ya zo ne dan ya aure ta ya rike mata marayun amma kuma akwai wasu marayu na ƙanin shi da baya rikewa so a wannan san abun duniyar yin aure da tunanin cewa a cikin shi za a samu wani abun duniya to yana iya haifar da ko an yi auren ba inda zai je saboda akwai khaibatu amal bayan an yi auren sai a tara abun duniya ashe ba haka yake tane za a same shi har yanzu ka ga mu wanda ya kuɗi kawai dan yayi aure a ce auren ne kawai sai ya samu kuɗi wane ne hayo ko mutane da dama suna zaune da masu arziki miji mai kuɗi amma mata ba ta da shi sai ta jira Allah ya sa ya riga ta mutuwa ko mace mai kuɗi to gara ma idan miji ne yake da kuɗi dama wannan shine asali amma aka ce kai mijin mai kuɗi ne to fa ka shiga magana saboda ko a cikin abokai an dinga zolaye kake nan ba da ma a ganka da wani babur sai a ce hajji ya ci komai kai ita ne halakun ba baka take yi ko kuma ta baka ta bi ka da goli kaga kai baka cikin jin dadi ta ko ina shi sa tun burun gara ka tashi ka nemi naka kuma ka cire rai daga kuɗin matarka iyayenmu da suka rayu da matayensu a da da kakanni suna da taka tsantsan sosai game da kuɗin iyalansu miji bai taɓa kuɗin matarsa in mata masa wata hidima to ba shi ta sai magi ta sai kuka ta sai daddawa yana zuwa zai ce ga kuɗinki ba zai yarda ya ci kuɗinta ba idan ma tana da wata sana'a shi ya bada jarin sana'a ba amma ba ruwan shi da nawa yake samu amma yanzu zaka ga miji ya sa ido akan ɗan abin da yake ba matar shi na albashi a wata makarantar islamiya ya ce wani ma ya ce sai dai a sa account number ɗin shi a ciki za a dinga biya ko ya anshe ATM ɗin yana hannun shi wata na karewa ya dinga cewa ki duba an yi alert ne kaga wannan duka ba abin da yake jawo namiji in banda reni da dusaranci ya kamata maza su gyara wannan kuskuren da suke akai sa ido akan abin da matan su suke samu wannan ba ɗabi'a mu bace ta Hausa Fulani ba ɗabi'a mu bace ta musulmi ta ƴan arewa abin da aka sani shine namiji baya sa ido akan abin da matan shi take samu sai ma dai ɗauka ya ƙara mata wannan kuma shine ya dace da karamcin ka na namiji akwai har ila yau akwai kuma wato bin al'adun bin bakin al'adu bakin al'adu musamman na kafirai da turawan yamma da na wasu al'adu waɗanda ba na musulunci ba na musulmai ba na al'adunmu na arewa ba su ma sun taimaka wajen rikicewa a wata yayin da yawa zaka ji har mutane suna fighting din su ma'ana mutane ne suna rayuwa amma suna aran wasu al'adu a al'adun kuma koda na musulmai ne dan shi musulunci bai kyamaci al'ada ba abin da yake kyamata daga cikin da shine wanda shafawa shari'a to muna da al'adunmu masu kyau wanda wataƙila ko larabawa ba su da irinsu to amma yanzu wai sai mu dinga ganin ustazanmu su kullun koyi da larabawa su kuma ƴan bokon mu koyi da turawa sai haka sai ka ji mace tana cewa ai larabawa suna yawo da matansu suna rike musu hannu suna ɗauka musu kaza kaza irin abin take so a dinga mata kenan mu ko ba al'adunmu ba ce wannan mu al'adunmu ba a san namiji na yawo da mace a gari ba musamman mutum mai mutunci a ina buga wannan misalin kullun wani abokin mu yake ba mu labari cewa anan ƙasar arewa din na akwai wani gari da aka taba cire limamin juma'a saboda laifin da yayi ma al'ummar garin su shine yana goye matar shi akan roba roba su kuma suna ganin wannan mummuna al'ada ce saboda kai ya fito da matar shi akan roba roba an gan shi daya biyu uku an hada dattawa an yi mai nasiha yake ji an sake hada dattawa an yi mai nasiha yake ji ka mutum masallaci ko suka bashi takarda suka ce sun dakatar da shi shi wannan ai ba rashin kirki ne ba da taku bane ka ji matar shi yayin da mu ko muna ganin wata kwalisa ce yayi ko kaga anan ƙasar Hausa akai wannan annan ƙasar Hausa akai wannan kabiya ce da ta faru da gaske ba misali ne ake bugawa kawai saboda ka bai cikin al'adunmu yin wasu abubuwa wanda yanzu muke ganin wayewa kai ne ko kuma ci gaba ne ko wada al'umma da al'adarsu kuma musulunci bai kyamaci al'adu ba sai waɗanda suke wato marasa kyau ana ba mu labarin cewa a garin Zaria can garinmu a da zamanin wani sarki da aka yi a baya ba mata ba sa zuwa anguwa sai da daddare zaka duk mata da ganta fito da rana to dogare suna iya su fita da bulala su tsula mace ta koma gida kuma da daddaren ma ba a bari a ganta ita kadai sai da yaro da zai raka ta ko kuma a gansu cikin gungu wato fi rifqa amina kenan da ake cewa to wannan ita ce al'adar dattawa da mutanen da mu kuma yanzu aka zo zamanin da muke kai matan mu anguwa a babur a mota ko a rakata da kafa da sauransu to idan wani ya ce ba zai wannan al'adar ba akan wannan ba sai auren shi mutu saboda wato girmama wasu sabbin al'adu ko akan abubuwan da suka shafi irin bukukuwa da ake akwai bukukuwa da ake yi da suke dauke da barna iri daban-daban a cikinsu akwai taron cakuɗaɗɗe ne maza da mata ko kaɗe-kaɗe da raye-raye ko makamantansu don matarka tana da dangi masu yin irin wannan in kana ta zuwa za a yi kashe maka aure a kan wani za a ce ka raba ta da dangi kai ka cika zafin ka addini da sauransu kafin ka ankara magana ta yi zafi dama a cikin waliyanta akwai wanda baya kaunar irin ustazai irin ka so da ka sai ce ko ta bar gidan in nan hoto ne sai ce ko ta shiga mota ta tafi Abuja gurin shi za a zo ma Abuja kafin ka je Abuja ka shiga magana in ka shiga gara Abuja ba ka ma san kanshi ba shi ma sa ba yake ne ko inda zaka yi locate din ma inda ba ta kata so daga nan kuma sai ka ga aure ya samu tangarda waɗannan suna daga cikin abubuwan da na gani a cikin rubuce-rubucen da malamai suka yi akan sababan da ke da aure ya mutu to ina ga mafi girman matsalar shine illar mutuwa aure din idan aka yawaita kashe auratayya irin wannan suna da illoli da yawa a cikin al'ummarmu illa mafi girma a ganina ita ce illar da ke shafar 'ya'yan da aka haifa a cikin auren galibi 'ya'ya daga broken homes wato inda aka yi saki to suna tasowa da matsaloli psychological suna tasowa da matsaloli na morality suna tasowa da matsaloli na ainihin ɗabi'a da mu'amala ko kuma a dasa musu ƙiyayya ɗaya daga cikin iyayensu duk wanda ya iya samu cikin iyayen suka yi saidin ɗinsa to zai samu su ƙyama ɗaya galibi uwaye mata sukan samu wannan damar su kimsa ma yayansu cewa ai babanku azzalimi ne macuci ne mugu ne yayi kaza sai samu suna ƙin babansu wanda wannan kuma zai sa musu matsala tsakaninsu da ubangijinsu wanda zai hana su yi babban biyayya ko su tausaya masa ko in ya girma san da yake bukatar su suki ainihin sauraron sa. Sannan sai kuma illa ta biyu ita ce illa yawan zawarawa a gari yana iya zama illa domin zawarawa suka yawa a gari suna haifar da matsaloli iri daban-daban. Zawarawa suna zama wato mahallin samar da badala iri daban-daban saboda duk wasu magauta ko mutanen banza suna ganin cinta a wajen bazawara, suna ganin bazawara kamar duka dauka ne, ta san mu'amala aure, ta rayu tana da tsananin bukata ta kuɗi ko ta soyayya, sai su amfani da wannan damar su sata a cikin mugunan hanya. Bazawara ta fi saukin a yi mata irin wannan rashin kirkin fiye da budurwa saboda tana da bukata, ta dawo gidansu abin take samu da ba ta samu ba, wataƙila har ta mutuncinta a gidan yanzu ba irin na da bane, ƙannanta ma suna yada mata da magana an ki zama gidan miji mu wanda ana takura mana, sannan abinci ma ba ta cikin lissafi, sabulu ba ta cikin lissafi, wurin kwana ba ta cikin lissafi. Sun ta samu wani mara kirki a gefe yana dan bata ɗan kuɗaɗe yana taimaka mata, to daure yau dare ta yi mata wani zalunci ko sa ta cikin wata hanya mummuna. Sai ga yawaitan sai a cikin al'umma yawaitan hanyoyin barna ne. Ba yana cewa duk bazawara mutum ya banza ba ce, akwai kamammun da sun fi ‘yan matan makamewa, amma muna magana abin da ke yawan faruwa ne saboda ana ganin su kamar a matsayin wato they are very soft, they are too soft. Sannan yana ɓata zumunci, domin shi aure musahara zumunci ne tsakanin dangin miji da dangin mata, tsakanin shi mijin da matar da sauran waɗanda ke da alaƙa da su. An haɗa zumunci da an zama ɗaya, ana mutunta juna, ana yi wa juna zumunta. Da zaran an ce wane ya saki wance, shikenan kowane ɓangare sai su ɓangare su sidin ɗin ɗan uwansu. ‘Yan uwan mijin su kyamaci matar da ‘yan uwanta, ‘yan uwan matan su kyamaci mijin da ɗan uwan shi, wanda wannan shikenan ya raba zumunci wani har tsawon shekaru, wani har a ce wani a cikin waɗannan family ɗin zai iya sake ganin abin da zai aura a ɗayan family, har wasu abubuwa su bi baya na gaba ko bita da ƙulli. Allah ya kyauta. ‘Yan uwa masu albarka, kana cika ku da dogon surutu saboda kan lokaci ya ƙure, wanda ya riga ma ya ƙure ɗin. Wannan yana cikin abin da na iya tsururutawa a cikin wannan tattaunawa. Da fatan Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya mana albarka a ciki. Abin da yake daidai, Allah ya ba mu ikon fahimtarsa da aiki da shi don gyara kurakuranmu. Abin da kuma yake kuskure, Allah Ubangiji ya yafe mana gabaki ɗaya. Ina godiya ga duk waɗanda suka sahale mana samun wannan dama da haɗuwa da waɗannan fuskoki masu albarka. Ina mana addu'a Allah ya sanya wa kowa albarka a rayuwarsa. Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi. Malamanmu da suke karantar da mu, Allah ya saka musu alkhairi. Zan saurara insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.